بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين بايان هكا ينوا ما سكلوم دا سورارمو أولنا انتشاتا منارة تيفي دا ريديو مزادة ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يلوچلو كتنكو دا دكنا البركة دا الخير آمين منانا نشكين شير منا مغا دا النباوة inda muke tattaunawa tare da babban bakon mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu malami a tsangayar darasin shari'a ko kuma ilmomin shari'a da kuma addinin musulunci dake Jami'ar Bayero kuma director cibiyar bincike ta Al-Imam Al-Bukhari ta bincike da fassara dake garin Kano akaramaka Allah barka da zuwa idan ba kuma ta ba masu kallon mu da sauraro a shirin mu da ya gabata mun kasance muna tattaunawa tare da malam game da wane ne malami na Allah kuma wasu sifofi ne suke malami yake sufanta da su har a ce wannan malami ne na Allah gashi za a kira shi rabbani malam yayi mana jawabai masu yawa masu kuma cike da fa'idantarwa akaramaka Allah wata tambaya anan ita ce dalibin ilimi wanda bai zama malami ba yanzu ya fara ko ya kama ko ya kai wata gaba ko kuma farawarsa kenan wasu siffofi ne ko wasu abubuwa ne zai siffanta da su wasu hanyoyi ne zai bi domin ya kasance malami na Allah gobe
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka wa masu kallon mu da sauraron mu wannan tashi mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yanda baya muka yi bayani akan abin da ya shafi malami wanda yake mai neman sanin ilimin da ya shafi shari'a ya shafi addini da kuma abubuwan da ya kamata ya sifantu da su kafin a ci da shi malami dalibi wanda yake bisa tafarkin neman ilimi malamai a cikin littattafan su da suka rawallafa na magana akan neman ilimi kamar irin Ibn Abdul Barr Jami'u Bayan al-Ilmi Jami'u Bayan al-Ilmi wa fadlihi kamar irin su Ibn Jama'a cikin tadhkiratul talib kamar irin sauran littattafan mustalahul hadith Imam an-Nawawi farkul littafin sa al-majmu' da littattafai da dama wanda malamai suka wallafa wanda suke bayanin yadda ya kamata dalibi ko mai neman ilimi ya bi hanyoyin da ya kamata ya bi da sifofin da ya kamata ya sifanta da su sun yi bayanin abubuwa da yawa farkon sifa da mai neman ilimi ya kamata ya sifanta da ita ce sifar ikhlasi wato ya sa Allah a ransa ya sanya wa zuciyarsa cewa zai nemi wannan ilimi ne dan Allah kuma zai neme shi ne domin neman yarda Allah domin ya amfanar da kansa a rayuwarsa ta addini da rayuwarsa ta duniya kuma ya amfanar da wannansa wannan sifa ta ikhlasi muhimmiya ce a kowane aiki da mutum zai yi ya zama da yayi shi tsakaninsa da Allah wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din annabi yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa saboda haka babu wani aiki face abinda ya kamata ya gabace shi shine ikhlasi wato mutum ya halarto da Allah ta'ala a cikin zuciyarsa to wanda zai nemi ilimi dole ya halarto da wannan sifar tana yiwa a karan farko ya shiga harkan neman ilimin ba tare da niyya ba abinda yake nufi ba tare da wannan ikhlasin ba wannan kada ya sa shi ya fasa ko ya jawo da ya ja da baya kamar misali ya ga cewa to bari ya fara karatun nan in yayi karatun nan watakila ya gama zai samu koyarwa ko misali in ya gama zai samu mabiya ko wani abu dai na neman duniya ko shuhura da shigo zuciyarsa wannan kada ya hana shi ya ci gaba domin shi ilimi kana shigarsa in dai har kana yin sa kana neman sa to zai iya gyara ka Hammad ibn Zaid yana cewa talabna hadha al-ilm li ghayri Allah fa ama illa an yakuna lillah mun nemi ilimin nan da farko ba fadan Allah ba wato su abinda yake nufi ba dan Allah ba sun nemi ilimi domin su ma su ga suna tara dalibai suna karantar da su su ga cewa su ma suna da majalisi kabin da suka ga malaman su suna yi to amma fa aba illa in yakuna lillah karshe ilimin da yake yadda face kasance na Allah ne so niyya ana son a same ta daga farko amma kuma kada rashin ta yasa a cike ba dan wani zai zo ga maka cewa gaskiya ni a zuciyata gashi dai ina shiga makaranta kuma addini nake karanta amma fa gaskiya ni ina jin akwai wani abu na son ko in samu certificate in zama malami ni ma nan gaba ko in rika neman wani abu da shi hanya wannan ba zai zama matsala a'a sai ka ci da shi ci gaba yau da gobe ilimin zai iya canza maka zuciya kana ƙara fahimtar sa kana ƙara sanin kimar sa da darajar sa ka gane cewa babu wani abu a duniya da zai yi daidai da wannan ilimin koda duk duniya za a baka ko kuma wannan ilimin to ba za ta biya ka wannan ba za ta kai kimar wannan ilimin ba wannan sifa ta farko
a kan makallahu a wannan sifa kafin mu je sifa wata gaba in aka ce ikhlasi muna yawan ji malamai na bayanin kuma cewa kishiyarsa ita ce riya kamar yanda kuma ka kawo maganar wannan babban malami Hammadu dan Zaid da abin da ya faɗa shin a kan makallahu da ake cewa mutum baya yin kwadayi ko a ce ya ma wani hasada sai cikin abubuwa guda uku na daga abin da malamai suke faɗa daga ciki aka ce kamar a ga mutum yi kwadayin cewa wani yana yin abu na alkhairi iri kaza ni ma barin yi Allah ya kai ni zuwa ga irin wannan gaci dan aikata irin nasa to na ga malam wani yana karantar da ilimi yana tara mutane sai ne kwadayin dan in nemi ilimi ni ma in tara mutane ya rika sanar da su irin haka
to akwai bambanci ka tara mutane don a ce kai ma yanzu kana da jama'a ko ka tara mutane ko kuma a don ka amfana da jama'a akwai bambanci da ina in nemi ilimi don in amfana da wasu wannan abu ne mai kyau dama ai bai kamata ka nemi ilimi ba ba tare da ka amfana da wasu ba wai za ka zallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu linnasi wala taktumuna dole ne ku yi bayanin abin da kuka sani da littafi kada ku koye shi ladina yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda in ba'di ma bayyanahu linnasi ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumullainun haka dole ne ashe ka bayyana abinda ka sani abinda ake nufi da ka neme shi domin ka tare jama'a wato dan kai ba ka zama kana da wata shuhura ka sa akwai talabul shuhura daban kokarin isar da ilimi daban tana yau ka isar da ilimin ka ba tare da wani neman shuhura ba neman a san ka neman a rika jin cewa duk inda ka zo ana dalilin zuwan ka idan wannan shine a zuciyarka kaga wannan akwai hazzun nafs a ciki akwai wata bukata ta kai karan kanka
na'am
ita ce wannan kuma hazzun nafs ita ce wannan shuhura din
ai yace mata san zuciya
a san zuciya da ban neman shuhura da ba hazzun nafs kana san kai ma ka amfana ta hanyar kai shuhura da wannan abu san zuciya shine kai abinda ka saba wa abinda ka sani na gaskiya amma kai kaskasan shi ne gaskiya ka take shi kai abinda ba shi yake cewa san zuciya ma talaba shuhrata abdun illa qasamahu Allah kamar yanda wanda daga cikin malami magabata ina zamanin Ibrahim ibn Adham ne jama'a talaba abd ma talaba al-abd shuhratan illa qasamahu Allah duk sanda zaka nemi shuhura to Allah ta'ala zai kare mutum zai iya yin shuhura din a san shi ai ta maganar sa lokaci daya kamar daukewar wuta duk sai ka neme shi kuma ka rasa Allah ya yi kamar ba a yi shi ba saboda ba wani abu ne da aka yi shi don Allah ba ba kana lillahi yabqa wa ma kana li ghayrihi la yabqa wannan shi ake nufi da don haka ba wai laifi ba ne ka nemi ilimi don ka sanar bal in ka nemi ilimin wajibi ne ka sanar man su'ila an ilmin fa katamahu aljamahu Allah bi lijamin min narin yawm alqiyama ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba duk mutumin da za a tambaye shi wannan abu na ilimi ya sani ana buƙatar ya sanar ya boye za a yi masa linzami na wuta ranar gobe kiyama shi kaga isarwa din wannan tilas ce yana daga cikin haƙoƙin shi wannan ilimin Ahmad ibn Hanbal yana faɗa cikin haƙoƙin ilimi wanda zamu zo mu faɗa cikin sifofin da mutum zai sifanta da shi shine aiki da abin da ya sani aiki da abin da ya sani sifa ta farko kamar yadda muka faɗa ikhlasi dole ne a same shi domin shi ne yake inganta abinda zaka nema sifa ta biyu dole mutumin duk da zai nemi ilimi na addinin musulunci ya neme shi gurin waɗanda suka san shi ba za ka tashi harkar kasuwanci kake so ka yi da saye da sayarwa ba kuma ka je masallaci ka zauna dole inda zaka nufa kasuwa inda ake wannan hada-hadar ba za ka zo harkar kasuwanci kan shiga sahara ba wanda zai yi harkar noma ba za a gan shi ya tafi kasuwa ba sai a gan shi ya tafi gona to haka ne wanda zai nemi ilimi sai kama hanyar ilimi din sai je gurin waɗanda suke da shi gurin waɗanda tabbas a bil istifada wato abin da ya riga ya watsu kowa ya san cewa wannan yana da ilimi kaza sai ya nemi shi ilimin muka daban-daban ne kowanne ilimi akwai ma'abotansa saboda haka ya lazimci malamai na farko kenan fasalu ala zikri dukira cikin wannan tafarkin man salaka tariqan ka bi hanya ka je ka nemi inda masu masana suke wanda za su sanar da kai ka samu malami sannan ya zamana akwai lazimtar wannan darasi wato sifar dalibin ilimi sai ya zama sifa sai yana da jit sai yana da gaske ba wanda zai zo yau gobe yake zuwa ba wanda zai zo yayi bacci ba wanda zai zo ana karatun ba yana kallon wani abu ko yana tunanin wani abu ya zamana akwai jiddiya da gaske sannan abu na uku malami lazimtarsa shi ne na uku abu na hudu ya kasance yana da guzuri na hakuri domin duk abin da babu hakuri a ciki to ba zai je ko ina ba zai watsar ya zama yana da sabr yana da hakuri hakurin nan zai kunshi hakuri akan babu hakuri akan wani lokaci a wayi gari bai da kokobo ya zauna da yunwa ya zauna da kishi wani lokaci hakuri na je inda ake neman ilimin tafiya ce mai tsawo sai yayi doguwar tafiya wanda wannan kawai da ka sani a tarihin musulunci akwai misalai da yawa na magabata dole sai ya zama yana da hakuri da wanda da shine zai iya samun abin nan sannan abu na hudu lokaci bai da za a yi ka bawa ilimi dan kankanin lokaci kuma ka ce ka samu abin da kake so ilimi sai ka bashi dukkan damarka sannan shi kuma ya baka wani bangaren sa kamar yadda suke cewa ilimin hadisi tu'tihi kullak wa yu'tika ba'dahu ka bashi dukanka sai ya baka shi kuma wani sashen sa wani bangaren sa don haka zaka samu magabata na kwarai lokacin da suke neman ilimi sun hakura da rashi sun hakura da babu wasu suna da wanda za su taimaka musu wasu ba su da wanda za su taimaka musu amma ka suka yi ta daddagirawa mutumin da zai yi ilimi kuma yana so lokacin da yake neman ilimi kuma yana jin daɗi yana sa kaya suturo masu kyau yana hawa mota mai kyau yana cin abin da yake so yana zuwa inda yake so yana zama inda ya ga dama to wani ba neman ilimi yake ba dole sai ya hakuri in talauci ne in wahala ce in gajiya ce in rashin bacci ne dole sai ya hakuri da su la yunalu al-ilm kamar yadda Yahya ibn Abi Kathir yake cewa la yunalu al-ilm bi rahatil jasad ba a samun ilimi ta hanyar hutu ta hanyar rakashewa da holewa ba za ka samu ilimi ta haka ba dole sai ka yi wannan
to karama kallahu tambayoyi da yawa a wannan gaba kai maganan shi neman ilimin nan dalibin yana so ya zama rabbani nan gaba shi ma dole ya neme shi hannun ma'abotansa sannan kuma sai ya yi hakuri za mu ga wani lokaci dalibai sukan yi kuka da irin mu'amalar da suke gamuwa da ita daga wasu malamai kamar yadda muka sani akwai masu sanyin hali akwai kuma masu zafi kamar yadda ake bada labarin al-Imam Amash cewa ya sai kariko ya jarraba dalibansa kwana wajen uku idan suka zo sai cinna musu karan nan sai kare ya kore su sai su gudu suka zo washe gari suka zo rana ta uku suka zo rana ta hudu suka ganshi yana kuka suka tambaye shi yace ai laqad mata alladhi amkana kad kana ya'muru bil ma'ruf wai me wannan karan ya mutu kenan to kaga in aka zo a duniyar mu tayi dalibai sukan yi ku sai su koke da irin wannan su ga cewa wannan malamin ya cika tsanani sai kaga duk kimar ilimin da yake da shi na hadisi ko na wani nau'in ilimi na fiqh ko na kaza taka ga dalibi ya kasa jurewa to shin irin wannan halayya da ake samu ko kuma irin wannan mu'amala daga malami shin tana iya kore hakurin da yake ya kamata dalibi yayi ko kuma har da irin wannan ya zama dole dalibi ya shanye ya hakura
kamar yadda muna fadar abubuwan da shi dalibin neman ilimi ya kamata ya siffanta wani bangare muka fada daga ciki akwai wani abin da kake ishara zuwa gare shi shine hakuri da biyayya da girmama malamin sa kai da ka zo nema to dole kai hakuri tunda ka san darajar abin da kake nema ba kana kallon wanda zai baka bane kana kallon me zai baka ba kana kallon mu'amalar sa shi me yayayi da kai ba a'a kana gon fa'ida da zaka samu daga wajen sa wannan waɗanda suke magabata na kwarai kusan sun sufatu da haka galibin su sun yi hakuri da zama da malaman su waɗanda suke masu hakuri da malaman da ba su da hakuri kamar da kai misali da Amash Suleiman ibn Mihran al-Amash idan masu saurare su san wane ne shi ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi na tabi'i tabi'i ne ya ga Anas da bai da ruwaya daga Anas amma babba ne kuma ya rasu tun hijira ta 148 so babba ne daga cikin manyan malaman hadisi ba za ka dauki wani littafin hadisi ka buda ba ka karance baka ga sunan Amash yana ta mai bituwa ba Bukhari Muslim Nasa'i Tirmidhi Abu Dawud da sauransu duk sunan Amash yana nan yana yawa so haka ba mutum ne wanda yake na kira ba mutum ne sananne a duniyar ilimi duk wanda yake ba mai ilimi ya san wane ne al-Amash yana da dalibai da yawa saboda ilimi da Allah ta'ala ya bashi mai yawa na hadisi ya sa daga ko ina dalibai suna tahowa domin su yi karatu a wajensa al-Amash ba wani mutum ne wanda kamanni in ka ganshi zaka ga ya cika maka fuska ba ko ka ganshi cikin wata haiba ko wasu kaya mutum ne wanda yake adi mutum ne normal har ma wata rana yana cewa law kuntu baqalan lama ataytumuni ba da a ce kayan miya nake kasa ku sai ba za ku yi ba amma da yake ilimi ne duk ba damu da irin kamannin sa da waye ba ya akhudhu talamizahu bi shidda yana tsanantawa dalibansa ba saboda ladabtar da su anan ne zaka gane na gaske anan ne zaka gane bara gurbi wanda kawai shigo waye ribibi amma ba dalibin ilimin ne na gaske ba yayin da ka kyare dalibin ilimi ka masa tsawa ka yi fishi ya fusata ya ce to bazan ƙara zuwa ba to dama wannan kamata ya dama kai ya zo zai zama kawai cikon benci ya bata maka lokaci ya hana wasu gurbin da wasu za su zo su zauna shi ya ciki gara ce ya tafi Sheikh Abdulhamad Al-Ansari Allah ya ji kansa da gafara daga cikin manyan malamanmu na wannan zamanin yana cewa idan ɗalibi ya zo wajensa farkon abin da zai yi masa shi ne zai fusata shi sai ya ga yaya zai yi
kace da gangar
da mai zai yi ba wai ana cewa malamai su zai fusata shi amma shi yana gaya maka manhajin sa ne wataƙila ya kwaikwaya amma shi ne shi ma ya ce farko awwal ma af'aluhu ughdibuhu fa idha ghadib wa kharaja wa tarak araftu annahu laysa bi talib ilm to hanyar sa shine fusata shi in ya ga ya shanye ya ga ya shanye shi to wannan da gaske yake ilimin ne ya kawo shi ba wai kawai dai a ce ya matso kusa da ni ba sai dalibi
ne ya san wane shi yana cikin daliban wane
a'a ya kula cewa wannan ilimi ne ya ce amma in ga ya fusata shi to wannan dama ba ilimi ya zo ne ma ba amma shi yana da wannan daga cikin abin da ka faɗa yana da kariya wacce kariya ce mai cizo duk sanda ɗaliban suka zo ta bi su ta kore su su dawo ta kore su har dai su samu su shiga da kyar wata rana suka zo suka shiga ba tare da sun ga kariyan nan ba suka same shi yana kuka ya aba muhammad me ma yubkik ce mata allazi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar shi wannan kariyar da take umarni da kyakkyawan abu ta hana mummuna ta hana ku matsamu ta mutu yanzu ga shi har kun shigo waje na ba tare da kun wahala ba ya kasance in ya zauna da ɗalibansa yana bada hadisi da hadisin da ya bada sai ya daki na kusa da shi da karfi su kuma ɗalibai su yi ta dan kwakwafa shi dai na kusa da shi din da Allah ya kai ya zabura ko ya ce zai fushi da ya fushi majalisin ya watse su kuma suna son su abin nan
kai ran wannan akara maka Allah da yau ne sai ka ga ɗalibai za a rika zama nesa da malam kenan
a dama wannan ai ba ma za a akwai wanda yana suna bada hadisi duk san da ya bada hadisi in ya kaki sai to fana
na'am
kusa da shi
akara makallawa zamu dauki talla masu kallon mu da sauraron mu talla a gajace a takeice zamu dawo ku kasance tare da mu barkanmu da dawowa masu kallon mu da sauraron mu muna nan dai tare da babban malami Dr. Muhammad Sani Umar rijiyar lemo a cikin wannan shiri na magada annabawa muna magana kafin daukan sako game da siffofin da dalibi ya kamata ya siffantu da su domin shi ma gobe ya zama malami na gari malami na Allah muna magana game da hakuri da irin juriya da magabatan mu suka nuna gurin neman ilimi wanda kuma ya zama wajibi ga dalibin ilimi na yau shi ma ya nuna irin wannan juriya domin ya kai zuwa ga gaci har ya samu irin abin da suka samu akara makallau kana mana magana game da abin da al-Imam Ahmad shi ya kasance akai na gwada daliban sa kuma mallan yake nuna mana cewa amma fa ba wai dole bane ba an ce wata hanya bace da aka shardanta malami ya rika fusata daliban sa
abinda muke cewa Imam Ahmad shi yana yin wannan ne ba wai dan wani abu sai dan ya tarbiyance daliban sa
na'am
su zama eh dalibai ne masu hakuri masu juriya akan ilimi za su iya juriya komai
na'am
kuma kamar yadda aka ce kana asiran fil hadis zai wahalar da kai kafin ya baka hadisi saboda haka su ma daliban sukan bi hanyoyi daban-daban ya za su samu hadisi wai san da aka fita janaiza al-Amashi baya gani dirdiri haka yake gani shi yasa ma yake ce masa al-Amashi al-Amashi ne wanda baya gani sosai
dundumi da ake shara wasu
kenan ba ya iya gani sai da dan jagora
na'am
bai kuma kance dudun ba amma dai kuma zai iya tafiya shi kadai ba sai da wani yana jansa janaiza aka fita dalibin sai ya kama hannunsa aka je makabarta aka gama janaiza mutane duk aka watse sai dalibin yace ni fa bazan mai da kai gida ba zan bar ka nan sai ka bani hadisi dan ya samu wata dama ce shi ma ya kwashi hadisi yace to ba matsala sai ya gaya masa ya masa imla'in hadisi ya tarbuta ya cika allansa tab sai suka tafi suna tafiya a hanya dalibin sa ya san in an je gida wani abu zai biyo baya dan haka a hanya sai ya kira wani abokin sa fakaice mika masa Allah ya ce gudu da suka zo gida ya ce kaka ni ya ce ga gida na ai gashi mun zo gida sai ya ci kome shi ya ce hatima inda kai addu'a kawo bakin Allah kawo abin da ka rubuta ya shake shi ya ce ina kad fatal amri ya aba muhammad abubuwa abin da kake so so kai ina bakin
halluna basuna
bakin abin nan kalami ya bushe ya riga am abin sai da ya sake shi ya tafi to yana irin wannan ko in suka matsa masa sai ya ba su hadisi ba isnadi hadisi a lokacin ka ba mutum ba isnadi baka ba shi komai ba saboda ba ya da abin da zai karantar domin duk abin da ka ba mutum ba isnadin sa ba ji tushen abin ba to ba wanda zai karbi wannan abin a matsayin ilimi to kawai sai ta gaya maka annabi hurairah ta annabi ibn abbas ibn umar ya gaya maka isnadin da yake daga wajen su wani ya taba cewa ya karantar da shi yayi masa irin wannan to sai da ya gama ya ce ya aba muhammad al isnad ka gama baka bani isnadi ba sai ya cikumi kwalarsa ya buga ya hada shi da garu ya ce haza huwal isnad ga isnadin nan gashi nan to wannan duk Ahmashi yana yin wannan shi yasa su ma sai su bi hanyar da za su yi su samu abin da
su tashi hadisin baya da kuta yake
yawa akwai san da ya je gurin wani wanzami dan su a can ko da wanzami ne ko wani mai gyaran takalmi aka samu dalibin ilimi ne yana neman ilimi shi ma to cikin irin daliban sa wani wanzami ne yana aski sai da yaje ya zauna ana masa aski sai da ya aske wani bangare na kan sai ya ce ai ba zai bari ba sai ya ba shi hadisi biyar in ba haka bai tashi da kansa rabi ba aski
na'am
haka Ahmashi ga ba makawa dole ya ba shi hadisi dole ya ce to shikenan rubuta ana gaya masa ya rubuta ya rubuta sannan sai ya karasa masa askin sa to duk wannan yana nuna maka irin yadda suka yi takuri wajen su shi yasa duk da wannan wahalar tashi za ka ga yana daga cikin al-mukthirun waɗanda suka rubuci hadisi da yawa duk da cewa gashi hadisan sa da cika sakin su ba amma kuma hadisan sun matsu saboda yadda daliban su kuma suke da naci
sai hakuri
yawa za mu ga cikin irin wannan masu hakuri din ko yadda malamin farko Imam An-Nasa'i da malamin sa Al-Harith ibn Miskin an ka duba littafin sunan sunan as-sughra ko kuma ince al-mujtaba da kuma sunan al-kubra na Nasa'i zaka yi ta ganin haddathana ko akhbarani akhbarani al-Harith ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma
na'am
asali shi al-Harith ibn Miskin malami ne amma yana da dan damuwa da masu mulki a lokacin ba sa shiri sosai don haka shi bai yadda wani ya shigo ma majalisin sa karatu ba sai ya kawo wanda tazkiya wato ya kawo wata recommendation letter daga wani malami ya yi recommending din sa cewa eh wannan dalibin ilimi ne ka karbe shi ka koya masa karatu gudun kada a turo masa wani dan liken asiri aje a kai wani rahoton sa abun ji a ce ai an ji ya ce kaza ko yayi kaza don haka majalisin sa sai kana da tazkiya ta malami sannan ya baka ka zauna Imam An-Nasa'i tun taso wasa matashi ne mai son kwalliya mutum ne mai son wato ado da sauransu don haka shi bai san dokar ba ya ci adansa sai ya zo zauna a majalisin Al-Harith ibn Miskin Al-Harith ibn Miskin ya kalli ido ya ga bako ko bako cikin sifa ta mutanen da suke cikin ni'ima wato alama cewa wannan yana tare da gwamnati yana tare da daula ga ma irin shigarsa sai kawai ya zargi cewa to wannan ko turo shi akai abin nan sai kawai ya kure shi kai ya kara ganin shi amma abin ne fitattake shi a matsayinsa na matashi inda irin matasan mu ne yanzu shikenan ya zama dan adawa sai dai in kawai in an zo an zauna aka kawo sunan Al-Harith ibn Miskin ya zage shi cewa malamin banza bayan naje karatu na je kure ne sai bai yi haka ba sai ya zama yana biyo abokansa tun da ya riga ya bata sunansa a gurin wannan ba zai taba yadda da shi ba sai ya riga biyo abokansa sai boye a bayan katanga yayin da shi Al-Harith ibn Miskin yake karatu shi kuma yana sa kunnensa yana jin duk abin da ake karanta masa yana kwasa a haka ya tara hadisan da ya rubuta a cikin littafin sa sunan kana karanta za ka ga yana cewa akhbarani Al-Harith ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma wannan kalmar qira'atan alayhi wa ana asma dan tantance maka cewa ba zaune yake a gaban sa ba a'a can bayan katanga yake sauraro
qira'atan alayhi wa ana asma ma'anar shi kenan akramakallahu
yana karanta masa ni kuma ina sauraro ma'ana ba zaune yake a majalisi ba ta haka ta hanyar ya saurare shi ta yanda shi bai sani ba
ira ba satar ji kenan
to sai to satar ne satar ji ne tunda bai san yana jin sa ba to wannan yana nuna maka yadda su suka dauki ilimin da muhimmanci kuma wannan bai sa ya jarraha shi ba wato ya soke shi ya ce ai wannan malamin ba na Allah bane shi da aka ce ya isar da ilimi na je ni da kaina na kai kaina amma ya kore ni kaza kaza wanda sabanin yadda daliban zamani ake daliban zamani zuwa zai yi sallama ma a aiko masa cewa ya hakuri malam yana cikin wani aiki shikenan sai ya fusata malamin nan wulakanci ne da shi wulakanta mutane da shi wai kaga na je gidansa ma wai ba zai iya fitowa mu gaisa ba bai san wani uzuri yake ba bai san a cikin wani larura yake ba a shahid wannan yana daga cikin sifofi da dalibin ilimi ya kamata ya sifanta da su
na'am a cikin sifofi akar makallau da zuka fara maganan wata sifa mai muhimmanci kake cewa a dade ana yi ma'ana ilimi baya ba mutum wani sashi daga gare su shi mutum ya ba ilimi din gaba daya rayuwarsa ma'ana wannan yana nuna kenan dole a dade a cikin hanyar to shin akwai wani lokaci akar makallau da za a ce mutum ya kai shikenan ya gama lokacin da ya kamata kamar yadda yanzu akan yi makaranta a kare mutum ya graduation ya fita
abinda muke nufi da dade nake nufi da dadewa ya bada lokaci isasshe kuma ka san kokwale sun bambanta wani kokwalwarsa cikin dan kankan lokaci zai tara abubuwa da yawa wani kuma yana bukatar ya kara akan wannan lokacin kafin wannan abun su taru amma dai ala ayi halin dole sai ya bada lokaci sai ya bada wadda sai ya hakura da wasu abin nan a shagulgula dole sai ya yanki قطع العلائق لما لم يسكي سنسي هي قطع العلائق دو وسا علاقوكي يوشيني جدن يوشيني وجن طولن أولي يوشيني قولن wani biki yau shine wurin wani taro yau shine wurin a'a dole sai ya rage wasu abubuwa zaman majalisa na ba gaira ba dalili kalle kalle dole sai ya rage su dole sai ya concentrating ya bada tunaninsa da hankalinsa kan wannan harkar wannan shine zai sa abinda zai samu ya amfane shi zamu ga yadda malaman farko suka yi ta suka bada lokacin su sosai wajen neman ilimi ya zama na dukkan wata daƙiƙa so suke su more ta a harkar ilimi har ma bayan sun zama malaman ba wai tun ma lokacin da suke har bayan sun ma zama malaman wannan bai sa sun